بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو شاب يوغبت رمضان هجرانا دا شكرا دقودة دالي خدودة أشرين دا بقوي داي داي دا خدو غوطة نقوما شكرا تدوبو بيو دا شدا زامو تاشي فسران قرآني إن شاء الله داقاكن آية تدري دا تلاتين دا آية تصورة البقرة كساكي داقومان داقاكن ومن يرغب عن ملتي
براهيم يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين
الله مدوك كيسي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه wane ne wanda zai kyamaci tafarkin annabi Ibrahim in banda wanda ya wauta kansa Allah shi kare mu wala qadistafainahu fi dunya lalle hakika mun zabi annabi Ibrahim a duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lalle shi annabi Ibrahim a lahira yana cikin mutanen kwarai sai Allah ya ce
iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin
iz qala lahu rabbuhu aslim Allah ya ce ga ya musu lokacin da ubangijinsa ya ce masa ya kai Ibrahim ka musulunta ka ba su labari a lokacin da Allah madaukaki ya ce ma annabi Ibrahim alaihi salam ya kai Ibrahim ka musulunta qala Allah yana fadin haka sai annabi Ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta na miƙa wuya ga ubangijin talikai Abu Hayyan wani babban malami na sunna wanda ya mutu a birnin Al-Qahira shekaru 673 da suka wuce a tafsirinsa tafsirul bahar al-muhit mujallad na farko shafi na 395 yace fastalafu mata qila lahu zalika malaman tafsiri fahimtarsu ta saba majuna akan cewa shin a wani lokaci ne Allah ya ce ma annabi Ibrahim ya musulunta an da ya yarda cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim ka musulunta iz qala lahu rabbuhu aslim. Wannan aya ce ta Qur'ani. A lokacin da Allah madaukaki ya ce masa ka musulunta, qala aslamtu li rabbil alamin, sai ya ce na musulunta, na miƙa wuya ga Ubangijin talikai. To malaman tafsiri fahimtar su ta saba ma juna akan cewa yaushe ne, a wani lokaci ne Allah ya umarci annabi Ibrahim alaihi salam da musulunta din nan. Sai Abu Hayyan ya ce fal aksaruna ala annahu qabla zalika qila zalika qila lahu zalika qabla nubuwa. Mafi yawan malaman tafsiri suna cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim ya musulunta ne tun kafin ya bashi annabci, ba wai daga bayan an bashi annabci ba. Tun kafin Allah madaukaki ya bashi annabci, wato tun kafin annabi Ibrahim ya zama annabin Allah. Wa qabla al-bulugi, kuma tun kafin ma annabi Ibrahim ya balaga, tun yana yaro karami, a wannan lokacin ne Allah ya ce masa ka musulunta. Wa dhalika inda istidlalihi bil kawkabi wash-shamsi, a lokacin da Allah ya bude wa annabi Ibrahim kwakwalwarsa, ya bude masa basirarsa, ya dinga ganin alamomin al-wahdaniyya na Allah madaukaki, ya tabbatar da cewa lalle Allah ɗaya ne. Tun yana yaro karami kafin ya balaga, a wannan lokacin ne Allah ya ce masa ka musulunta. Ji Abu Hayyan ya ce mafi yawan malaman tafsiri na sunna suna cewa Allah ya gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam ya musulunta ne tun kafin a bashi annabci, kuma tun kafin ma ya balaga. To kafin ma Abu Hayyan, akwai Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Tabari, Allah ya ji kansa, malamin tafsiri na sunna na farko, yau shekarunsa 1117 da mutuwa. In ka duba tafsirinsa Jami'ul Bayan a mujalladi na farko shafi na 711, yace fa in qala lana qa'ilun, in mai tambaya ya tambaye mu. Idan wani ya karanta wannan aya ta suratul Baqara, iz qala lahu rabbuhu aslim, a lokacin da ubangijinsa ya ce masa ya kai Ibrahim ka musulunta, to in wani ya mana tambaya wa hal da Allahu Ibrahima ila al-Islam, da dai wani zai mana tambaya ya ce shin Allah ya taba kiran annabi Ibrahim zuwa ga addinin musulunci, ya taba ce masa ka musulunta, qila lahu na'am, Ibn Jarir ya ce sai mu ce masa kwarai kuwa Allah ya taba gaya ma annabi Ibrahim alaihi salam ka musulunta, qad da'ahu ilayhi, ya taba kiransa zuwa ga addinin musulunci. Fa in qala, to in mai tambaya kuma ya ƙara wata tambayar ya ce wa fi ayyi halin da'ahu Allah, a wani hali ne Allah ya kira shi ya ce ya musulunta, ila sai mu bashi amsa hina qala, a lokacin da annabi Ibrahim yake yaro karami tun kafin ya balaga, tun kafin ya zama annabin Allah. Ai Allah ya bamu labarinsa a suratul An'am, Allah ya bamu labarin yanda abin ya auku a suratul An'am, inji Ibn Jarir al-Tabari, Allah ya ji kansa. Me Allah ya faɗa mana a suratul An'am, wa iz qala ibrahimu li abihi azara,
atattakhidhu asnamana liha inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin.
Ibn Jarir ya ce ai Allah ya bamu labarin tuni a suratul An'am, yanda al'amarin ya kasance a lokacin annabi Ibrahim yana yaro karami, babansa sunansa Azara. Allah ya ce wa iz qala ibrahimu li abihi, yaro karami bai balaga ba, ya ce wa mahaifinsa Azara, ya kai baba, atattakhidhu asnaman aliha, yanzu kake rike mutum-mutumi shine abin bautanka, ka rike gunki shine abin bautanka, shine Allahnka. Yana fa yaro karami, domin akwai wanda Allah yake halittansa da basira, akwai mutumin da Allah madaukaki yake halittansa da basira. ka samu yaro yayi tunanin da ubansa bai yi ba. Sai Annabi Ibrahim ya ce wa mahaifin, inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, lalle fa ni ina ganin ka ya kai babana da kai da jama'anka kuna cikin wata bata mabayyaniya, bata ce mabayyaniya. Taya za a ce ku kuka sassaka abu da hannunku sannan kuma ku ce shi ya halice ku? Wannan bata fa a bayyana take ya kai baba. Ku ji yanda Allah ya ce, wa idh qala ibrahim li abihi azara, Annabi Ibrahim ya gaya wa babansa sunan baban azara. Amma galibin malaman annasab, malaman tarihi, suna cewa sunan baban Annabi Ibrahim taruh, kuma asali wannan sunan ba shi da hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan sunan cewa sunan mahaifin Annabi Ibrahim taruh an dauko shi ne daga littafin ahlul kitabi. Ibn Jarir yace as-sawabu, gaskiyar magana ita ce, inna ismuhu azara, sunan mahaifin Annabi Ibrahim shine azara. Me yasa? Saboda ayar Qur'ani ita ta tabbatar, sannan kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar. Ayar Qur'ani ta ce, wa idh qala ibrahim li abihi, Annabi Ibrahim ya gaya wa babansa. To wani mutum ne kuma zai zo ya ce babansa din nan ba shine azara ba? Ga kuma hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bayaninsa ya taba gabata. Hadisin yana sahihul Bukhari, hadisi na 3350 da 4768 da 4769, hadisin Abu Huraira, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin yanda al'amari zai auku a ranar kiyama tsakanin Annabi Ibrahim da mahaifinsa. Manzon Allah ya faɗa da bakinsa ya ce, yalqa Ibrahimu abahu azara yawmal qiyama, a lokacin da jama'a suka tashi a filin hisabi, an tsatsaya ana jiran hisabi, Annabi Ibrahim zai sadu da baban shi. Manzon Allah ya ce, yalqa Ibrahimu abahu, Annabi Ibrahim zai haɗu da babansa azara. Ayar Qur'ani kuma ta ce mana, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara, an samu ayar Qur'ani, an kuma samu hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa azara din nan shine mahaifin Annabi Ibrahim alaihi salam. A lokacin da ya sadu da shi a filin hisabi, manzon Allah ya ce, wa ala wajhi azara qataratun wa gabaratun, sai ga huskar azara din nan tayi baki duk kura. Da zaran kaga huskar mutum a filin hisabi tayi baki da kura, ka tabbata wannan mutumin yana da mummunan makoma. Wa wujuhun yawma izin alaiha gabara tarhaquha qatara, sai Allah ya ce, ula'ika humul kafaratul fajara, da ganin huskar sa yaga tayi baki kuma ga kura. Fa yaqulu lahu, sai ya ce masa, ayyu ibnin kuntu laka, baba ina so ka bani shaida, wace irin zama nayi da kai a duniya, wane irin da ne na kasance gare ka, shin ni dan kirki ne ko kuwa dan banza? Kale, sai uban ya ce masa, khairu ibnin, mafi alherin yanda ake so a samu da wato ka kasance a duniya, zamana da kai zamane mai kyau. Sai Annabi Ibrahim ya ce masa, inni kuntu amuruka fid dunya wa ta'sini, a duniya fa na maka umarni kai ku ka saba min, ya kai baba, a duniya na maka umarni ka saba min. A suratu Maryam, Allah madaukaki ya bamu labari inda yake cewa, ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi,
ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika fattabi'ni ahdika siratan sawiya.
Ya taba gaya masa lokacin da ya ganshi yana cikin wannan bata, yace masa, ya abati, ya kai babana, inni qad ja'ani min al-ilmi, hakika wani sashin ilimi ya zo min, malam ya tika ilimin da bai zo maka ba. Ba abin mamaki bane da yayi ilimi uba ya tabbata jahili. fattabi'ni, don haka ka bi ni ya kai babana. Ahdika siratan sawiya, zan shiryar da kai tafarki madaidaici. Bai tsaya haka ba, me yace masa?
Ya abati la ta'budi shaytan, inna shaytana kana lirrahmani asiya.
Yace masa, ya abati, ya kai babana, la ta'budi shaytan, karka koma bautan shaytan fa. Inna shaytana kana lirrahmani asiya, shi fa shaytan ya kasance mai sabawa ne ga Ubangijinsa mai rahama. Kada ka yadda ka yi biyayya ga shaidan, in ka bi shaidan ka koma bautansa, ka bar bautan Allah. Ya ci gaba da cewa,
ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya.
Yace, ya abati, ya kai babana, inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman, ina haji maka tsoro kada fa azaba ta Allah ne rahaman nan, wanda ya maka jin kai, kada azabar safa ta shafe ka. Fatakuna lishaytani waliya, idan azaban nan ta same ka a kiyama, to zaka zama majibinci ga shaytan. Ka tuna, Annabi Ibrahim yake gaya wa mahaifinsa, na kira ka zuwa ga shari'a, na umurce ka, na ce ma lallai akwai wani ilimi da ya zo min, ka bi ni, zan shiryar da kai tafarki madaidaici. Sai ka saba mini. Yana faɗin haka sai mahaifin ya ce, falyawma la'u usika, a yau kan ba zan saba maka ba, ya kai ɗana, saboda ya ga uwar bari. Yau ba zan saba maka ba, ya kai Ibrahim, ga yamin abin da duk zaka faɗa zan yi. Fa yaqulu, sai ya ce masa, hal anta muti'i al-yawm, wato a yau zaka yi min biyayya ko? Fa yaqulu, na'am, mahaifin sai ya ce, kware ko zan yi ma biyayya, domin ya tabbata addinin da ya mutu a kansa dai addinin banza ne. Fa yaqulu, sai Annabi Ibrahim ya ce, to ko bi azrati, ka kama marana, ka rike marana duk inda na tafi ka bi ni, saboda a filin hisabi ne ga jama'a nan tili, kama marana duk inda na tafi ka bi ni, kar ka yadda ka saki. Hadisin yana sahihul Bukhari. ثم ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم يجي سي النبي ابراهيم يتفي حتى ياتي ربه هر سي ايسا غا اوبنجينسا وهو يعرض الخلق الله ينا واتو حسابي غا حليتو افيلين حسابي فيقول الله دغنن النبي ابراهيم سي الله يجي مسا يا عبدي يا كاي باوانا ابراهيم ودخل من اي ابواب الجنه شئت ودخل من اي ابواب الجنه شئت كجي كا شيغا الجنه تا كوواچه قوفا كغا داما الله زي غايا ما النبي ابراهيم ا wannan lokacin فيقول سي النبي ابراهيم يچي ربي والدي ربي والدي ربي والدي يا اوبنجينا بابانا فا بابانا فا بابانا فا يا ربي يا أبنجي إنك وعدتني الله تخزي الله تخزني يوم يبعثون كايم القواري بذاك كوني تانبا أرانا دزا أتاد متاني أفيلين حسابي فأي خزي أخزى من أبي الأبعد وچه إلن كوني أتي تهي أتي متون ياتاش أفيلين حسابي أبن سينا چكين ودن دعاك نيسان تدسو دقر همر الله وچه كوني أتي تهي ونن Annabi Ibrahim ya dauka a lokacin da ya roki Allah, Allah ya amsa masa addu'ansa a suratul shu'ara da yake cewa waghfir li abi
waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin,
inda yake cewa ya Allah ka gafarta wa mahaifina don ku lalle ya tabbata cikin batattu. Me yace a gaba?
Wala tukhzini yawma yub'athun,
wala tukhzini yawma yub'athuna, ya Allah kada ka kunyata ni a ranar da ake tada mutane a filin hisabi. To Allah nan take yayi matashiya. Annabi Ibrahim yayi addu'a, ya Allah ka gafarta wa mahaifina dan ku ya zan cikin batattu, kada ka kunyata ni a ranar da ake tada mutane a filin hisabi. Duk da shike daga baya Annabi Ibrahim ya bar ita wannan addu'a, yana gama addu'an Allah yayi matashiya yace yauma
yauma la yanfa'u malun wala banun.
Tun a wannan lokacin da Annabi Ibrahim yayi addu'an Allah yace yauma la yanfa'u malun wala banun, ita kiyama tana da wata sifa da dukiya da ƴaƴa ba sa tasiri. Me yace a ƙarshe?
Illa manatan ma bi qalbin salim.
Illa man ata Allah bi qalbin salim, sai kawai wanda yazo ma Allah a filin hisabi da zuciya da ta kubuta daga shirka. Tun a lokacin da Annabi Ibrahim yayi wannan addu'a, Allah ya yi masa matashi ya ce a'a, ita fa kiyama da dukiya da ƴaƴa ba su tasiri. Dukiya da ƴaƴa, wai ka tashi a kiyama kana alfahari da ɗa, ai kana da gata, wannan gatan ba za ta amfane ka ba. Illa man ata Allah bi qalbin salim, sai kawai wanda ya zo ma Allah a filin hisabi da zuciya wadda take kubutacciya babu shirka a cikinta. Allah ka sa muna cikin masu wannan siffa. Yana gama wannan roƙo, ya Ubangiji mahaifina 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 kada ka kunyata ni, fa yaqulu Allahu ta'ala, sai Annabi Muhammad yace nan take, sai Allah madaukaki yace masa inni haramtul jannata alal kafirin, tuntuni na haramta aljanna ga kafirai. Bayyuwa kafiri ya shiga aljanna ya kai Ibrahim. Thumma yuqalu, amma dan a dan rarashe shi, sai a ce masa ya Ibrahim ma tahta rijlaika, ya Ibrahim me ke kasan ka dinnan, duba mana me a kasan ka. Fa yanzuru, yana dubawa, fa idza huwa bizibhin bizifin mutalattafin, sai ga wata kura tayi kashi ta mummulke jikinta tana karni. Yana kallo bai ga ubansa ba, sai ga kura a gefansa a cikin najasa. Fa yu'khadhu biqawa'imihi, yana kallo za a kama wannan kuran, kafafunta za a hada guda hudu ana kamawa. Fa yulqa fi nari, sai ayi majejjewa da ita ta fada cikin wutar jahannama. Mahaifinsa kenan, wai an sassauta mar kada ya ga ana jefa ubansa a wuta, shine aka maida shi wata siffa ta daban. La haula wala quwwata illa billah. Jama'a mu tuba, tun muna da lokaci. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Da ɗa yana amfana, da ku Annabi Ibrahim yayi tasiri ma mahaifinsa. Amma Allah ya ce da ƴaƴa da dukiya ba sa tasiri a filin hisabi, illa man ata Allah bi qalbin salim. Don haka ita lahira babu yanke, ka gama shagalinka a duniya, a lahira sai ka bi yanke. Ai, akwai wani ɗana ya rike sunna, a dalilinsa za mu tafi aljanna. Ina yi ƙoƙari ka yi aikin ƙwarai, aikin da kai shi zai maka amfani, ba aikin da wani mutum ya yi ba. Ibn Hajar al-Asqalani da yake sharhan wannan hadisi ya ce idza musikha fi surati dab'in wa ulqiya fi nari, idan ya kasance an rikidar da mahaifin Annabi Ibrahim ya koma sura ta kura aka jefa shi a wuta, lam yabqa suratu allati hiya sababul khizyi, kaga kenan ba a bar surar da mahaifinsa yake da ita, wanda a dalilinta ne Annabi Ibrahim yake ganin zai ji kunya idan aka ce mahaifinsa ya shiga wuta ba. Shi yasa ba a jefa mahaifin nasu a wuta a ainihin surarsa ba, sai aka rikidar da shi, aka mai da shi wata halitta ta daban. Hikimar da take cikin haka shine, inji Ibn Hajar yace inna babu'a min ahmaqil hayawan, daga cikin dabbobi kura tana cikin mafi wauta. Da zaka kirga dabbobi zaka samu kura tana cikin dabbobin da suka fi wauta, inji Ibn Hajar. Don haka yasa aka mayar da mahaifin Annabi Ibrahim ya koma siffa na kura. Wa azar kana min ahmaqil bashar, saboda kuwa azar yana cikin mafi wauta daga cikin ƴan adam. Me yasa? Li'annahu ba'da an zahara lahu min waladihi min al-ayatil bayyinati, domin kamar kai ne a ce danka Allah ya masa babban kyauta, ya bashi annabci, ai babu wanda ya samu gata kamar ka, sai ya zama duniya ta bi wannan dan, kai kuma ka ki bin sa. Alhali kuma ga ayoyi sun bayyana a hujjoji masu dimbin yawa akan cewa dan naka din nan ba ƙarya yake ba. Duk da haka asarra alal kufri hatta mata, uban nan ya nace ya rike kafirci har da ya kai ga mutuwa. Kaga wannan ya tabbata cewa mahaifin nasa ba shi da wayo, don haka yasa aka maida shi a siffa ta kura. Waqtu sira fi masqihi ala hadha alhayawan li'annahu wasatun fi tashwihi binisbati ila ma dunahu kal kalbi wal khinzir wa ila ma fawqahu kal asadi mathalan. Sannan da aka mayar da shi a sura ta kura, an yi masa matsakaiciyar abin nan, ba a wulakanta shi ba. Misali, da an maida shi a sura na karefa koko a sura na alade kafin a jefa shi a wuta, kaga da an maishe shi a sura da tafi kaskanci, shine sai aka bashi sura matsakaiciya ita, wato ta dara ta kare da aladu, sannan kuma bata kai sura na zaki ko kuma damisa ba. Wali anna ibrahima balaga fil khudu'i lahu wa khafdil janahi fa aba wastakbara wa asarra alal kufri. Duk da shike annabi Ibrahim ya kai makura ta wajen tawali'u ga mahaifinsa da kaskantar da kai gare shi, duk da haka uban nan yaki yayi girman kai ya nace akan kafircinsa har zuwa mutuwa. Fa umila bi siffati dhulli yawm alqiyama, wannan shi yasa aka yi masa irin wannan siffa, aka aikata masa ita wannan siffa, aka bashi siffa ta kaskanci a ranar tashin kiyama. Wali anna baba'a iwajan, kuma saboda ita kura a karkace take tafiya ko. Fa ushira ila anna azara lam yastaqim, wannan ishara ce da take nuna cewa babansa fa bai yi tafiya wato a daidaice ba, ma'ana bai fi tafarki madaidaici ba, ya bi rayuwa karkatacciya har zuwa mutuwansa, don haka yasa ya samu irin wannan makoma. Fa yu'min bal istamarra ala iwajihi fi din, ya ci gaba da bin wato karkatansa ta wajen addini har zuwa mutuwansa. Don haka wannan hadisin da yake sahihul Bukhari da kuma waccan aya da take suratul an'am suna tabbatar mana cewa azara din nan da Allah madaukake mana bayanin sa shine asali mahaifin annabi Ibrahim alaihi salam. Mun kawo wannan ne don mu tabbatar da cewa abinda Allah ya faɗa din nan shine gaskiya, bi ma'ana azara shine sunan mahaifin annabi Ibrahim, ya zo a cikin ayar Qur'ani kuma ya zo a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mu koma ga labarin musuluntar annabi Ibrahim alaihi salam. A lokacin annabi Ibrahim yana yaro karami, Allah ya bashi basira, ya ce wa babansa, ya kai baba, yanzu kana rike mutumi shine abin bautanka, inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin, lalle ina ganin ka da kai da jama'anka kuna cikin wata bata mabayyaniya. Shine Allah ya ce wa kadhalika nuri Ibrahim,
kadhalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi wal yakuna min al muqinin.
Allah ya ce wa kadhalika, haka nan dai kamar yadda kuka ji, nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, muka nuna wa annabi Ibrahim alaihi salam ikon Allah ta wajen halittun sama da ƙasa. Yana yaro ƙarami, Allah ya bashi basira, yana tunani game da halittun duniyar nan, ta inda zai gane addinin gaskiya. Wali yakuna minal muqinin, kuma don annabi Ibrahim ya kasance cikin masu yaqini, masu tabbatar da addinin gaskiya. Don haka babu wani annabin da Allah zai turo shi face kafin ya aike shi ya bashi wata basira ta musamman, wacce zai yi tunani ya gane cewa al'ummarsa tana cikin wata halaka, addinin da al'ummarsa suke riƙewa addini ne wanda yake ba na gaskiya ba. Irin wannan ya auku ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah ya kai shekaru 40, lokacin ne Allah ya bashi manzanci. To kusan Allah madaukaki ya bawa annabi Muhammad manzanci, wanda hadisin ma yana sahihul Bukhari wurare da dama. Ka duba hadisi na 4953, hadisin Aisha, Allah shi kara mata yarda. Aisha ta ce tana bada labarin yadda Allah madaukaki ya fara aiko wahayi ga annabi Muhammad. Awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min alwahyi arru'ya sadiqa fi nawmi. Tace abu na farko da Allah ya fara turo ma annabi sallallahu alaihi wa sallam shine idan ya kwanta sai yayi bacci yayi mafarki na gaskiya. Duk mafarkin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi to sai abin nan ya tabbata. Fa kana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Duk sa'ilin da manzon Allah ya wani mafarki to mafarkin nan sai ya tabbata kaman tsagewan alfijir wato abin nufi. Duk abin da ya mafarki to sai abin ya auku. Manzon Allah zai kwanta yayi bacci yayi mafarkin abu amma sai abin ya tabbata. Wannan ita ce shimfiɗa da aka fara gabatarwa ga manzon Allah kafin a turo masa wahayi a bashi annabci. Thumma hubbiba ilayhi al-khala, sannan Allah ya sama annabi kaunar ya kebe waje guda saboda yayi tunani kawai. Fa kana yakhlu bi gari Hira, manzon Allah sai ya bar cikin garin Makka sai ya tafi kogon Hira. In ya tafi kogon Hira fa ya tahannatu fihi al-layali zawati al-adad, manzon Allah ya kwana kwanaki masu yawa a cikin wannan kogo babu wani abu da yake yi illa tunanin addinin da al'ummarsa take kai. To irin wannan shine abin da Allah ya ba mu annabi Ibrahim alayhi salam. Tun kafin Allah ya bashi annabci sai Allah ya ba mu annabi Ibrahim basira na tunani game da addinin da jama'arsa suke bi da kuma yadda za a yi a gane addinin gaskiya. Sai ya kebe ya dinga tunani. Allah ya ce wa kadhalika nuri Ibrahim malakuta samawati wal ardi, haka nan muka nuna wa annabi Ibrahim malakut samawati wal ardi wato iko na sammai da ƙasa. Ya zauna yana ta tunanin halittu na Allah madaukaki. Allah ya ce wal yakuna minal muqinin, dan ya zan cikin masu tabbatarwa. Wannan kaman gabatarwa ne kafin Allah ya bashi annabci. In ka duba sahihu sira shahi na 84 zaka ga tarihi yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara rayuwarsa kafin Allah ya turo masa manzanci, kusan Allah ya bashi annabci, ire-iren abubuwan da suka dinga aukuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. To shi annabi Ibrahim Allah ya bashi wannan basira na tunanin yanayin rayuwar da al'ummarsa take ciki. Allah ya ce falamma janna alaihi al-lailu,
falamma janna alaihi al-lailu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afili.
To annabi Ibrahim yana ta tunani game da halittun Allah, ya duba halittan nan yayi tunani akan ta, ya suranta anya gunki zai iya halittan nan, ya dubi waccan halitta ta Allah yayi tunani, haka nan ya dinga yi. Wannan ita ce shimfiɗar da aka bashi kafin Allah ya turo masa manzanci. Me yasa ake ma annabawa haka? Allah ya faɗa mana ya ce wali yakuna minal muqinin, don annabi Ibrahim ya kasance cikin masu tabbatarwa. Kafin a turo annabi ga wato mala'ika ga annabin Allah, ana shirya zuciyarsa yanda idan sakon ya zo zuciyar za ta karɓi wannan sako babu wani shakka ba waswasi. Don haka sai a ba ma annabin Allah hikima na tunani da gane cewa lallai duniya tana da mahalicci, ya zauna ya dinga tunani. Anya a ce bishiyan nan haka kawai ta tsiro babu wanda ya faro halittanta. To ire-iren waɗannan tunani ana sa su ne a zukatan annabawa saboda su samu ƙarfin imani a lokacin da wahayi ya sauko, sai ya tarar da zuciya dama can an riga an shirya ta. Don haka wannan annabin ba zai samu shakka ba a cikin saƙon da ya zo masa. Annabi Ibrahim falamma janna alaihi al-lailu, Allah ya ce a lokacin da dare ya rufe gare shi, ra'a kawkaban, annabi Ibrahim sai ya ga wani tauraro, babban tauraro yana haske. Kala sai ya ce haza rabbi, to ni kam ina ganin wannan shine ubangijina. Yana kokarin ya gane shiriya, yana kokarin ya gane addini na gaskiya. Yo ai ita shiriya tana kama da haske. Idan aka samu wata halitta da tafi haske, to sai a ɗauka ita ce shiriya. Da ya dubi sama ya ga tauraro mafi haske, sai ce to wannan tauraron shine Ubangiji na. To yana nan yana ta tunani, ce to lallai dai kam ni kam yanzu na samu abun bauta. Falamma afala, a lokacin da wannan tauraron ya buya, kala sai ya ce a la uhibbul afilina, bani kaunan masu buya. Baya ga na zabi Ubangijin nawa, sai kuma gashi ya tafiya banni. To yanzu da ya buya, wa zai kula da ni? Wa zai bani abin da zan ci? Wa zai kula da bukatuna? Bai kamata a ce an samu mahalicci na abin bauta na yanzu yana buya ba. Ala anna rabbahu da'imun la yazul, ya kamata a ce Ubangijinsa madawwami ne, baya buya. Allah ya ci gaba da bada labari, ya ce falamma ra'a
al-qamara baziran qala hadha rabbi. Falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dallin.
Falamma ra'a al-qamara, to shikenan kuma shagari sai ga wata. Falamma ra'a al-qamara bazigan, yaga wata ya fito ya bullo yana haske, bazigan bi ma'ana tali'an. Kala sai yace hadha rabbi, to tunda dai ana magana ne akan haske, haske na kama da shiriya, to ai hasken wannan na yau yafi na jiya, hasken wata ai yafi na tauraro. Hadha rabbi, to wannan fa shine Ubangiji na. Yana zaune yana kallon Ubangijinsa, can jimawa sai wata ta buya. Falamma afala, a lokacin da watan ya buya, kala sai ya ce la illam yahdini rabbi, lallai fa na dai tabbata akwai mahalicci na, to shi mahalicci nan nawa in fa bai shiryar da ni ba, la akunanna min alqaumi dallin, lallai ko zan tabbata cikin mutane batattu, kamar yanda mutanen garin nan suka bace ba su gane mahalicci su ba, to ni ma fa zan tabbata cikin irin su. Washe gari me ya auko?
فلما رأى القمر فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون.
Falamma ra'a ash-shamsa bazigatan, washe gari sai ga rana ta bullo, da ya ganta kada sai ya ce hadha rabbi, wannan kam shine Ubangiji na, na bar biyun can da na jiya da na shekarun jiya waɗannan duk na basu, wannan shine Ubangiji na. Me yasa ga hujja ta hadha akbar? Saboda wannan yafi girma. In ana batun haske ne, wannan akbar wa abhar wa anwar, wannan yafi komai da hasken da armashi da kyau da komai. Saboda shiriya alhidayatu tumassilu nur, shiriya tana kama da haske, bata kuma tana kama da duhu. Tunda ba abin da ya fi rana haske, wannan ya gwada kenan rana ita ce dai mahalicci. A'a yana zaune falamma afala, sai ga ranar mata buya. Kala sai ce ya qaumi, ya ku jama'ata, inni bari'un mimma tushrikuna, ni fa na barranta daga abin da duk kuke shirka da shi ga Allah. Duk abin da kuke shirka da shi din nan ban samu wanda ya dace a ce shine mahalicci ba. Shine Abu Hayyan, Allah ya ji kansa, yace ba'da itla'ihi ala amaratil hudusi fiha, bayan Allah ya nuna wa Annabi Ibrahim alamomin cewa duk irin waɗannan abubuwan da ake bauta suna da farko kuma suna da ƙarshe. Tauraro yana da farko sannan yana da ƙarshe, ko wata yana da farko yana da ƙarshe, rana tana da farko tana da ƙarshe. Wa ihaqatuhu biftiqarihi, sannan kuma Annabi Ibrahim ya gane cewa da tauraron da wata da rana duk suna da bukata ila mudabbirin, ga wani wanda yake shirye al'amarin su. Akwai tabbacin cewa lallai wani na shirye al'amarin waɗannan abubuwa, ba su kadai suke fitowa da kansu ba. Ya gane biftiqariha ila mudabbirin yukhalifuha fil jismiyya wa amaratil hudusi. Falamma arafa rabbahu, sa'ilin da Annabi Ibrahim ya gane cewa lallai dai da rana da wata da taurari da itatuwa da mutane duk suna da mahalicci guda, a wannan lokaci da zuciyar annabi Ibrahim ta yi kwari shine sai Allah ya magana da shi sai ya ce masa ya Ibrahim aslam ka musulunta kala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na musulunta ga ubangijin talikai yana musulunta din nan da ya fito ya samu wato mahaifinsa da sauran jama'an gari sai ya ce musu inni wajjahatu wajhiya
lillazi fatara as-samawati wal ardha hanifa wama ana min al-mushrikin
ya ce wa mutanen gari inni wajjahatu wajhiya ni fa yanzu na juya fuskata lillazi fatara as-samawati wal ardha ga wanda ya kirkiro halittan samai da ƙasa wanda ya kirkiro halittar rana da wata da taurari da bishiyoyin da kuka sassaka kuka yi gumakan da ruwa da iska da dan adam komi wanda ya kirkiro halittar su din nan to ni na juya fuska ta zuwa gare shi hanifan ina mai karkata rayuwa ta zuwa ga bautansa wama ana minal mushrikina kuma ni bana cikin masu tarayya ga Allah wannan magana ta bawa annabi Muhammad sha'awa wannan maganar da annabi Ibrahim ya yi ga jama'ansa ta ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa duba sahihu muslim hadisi na 771 sunan abu daud sahihu sunan abi daud hadisi na 760 da sunan tirmizi hadisi na 3421 da sunan nasa'i hadisi na 8961 da sunan ibn majah hadisi na 1054 sayyiduna ali Allah shi kara masa yarda yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana manzon Allah ya kasance idhastaftaha as-salata idan ya bude sallah kabbara yana kabbaran harama idan manzon Allah ya kabbaran harama thumma qala sai ya karanta wannan aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi kabbaran harama yana karanta wannan aya wajjahatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifa muslima wama ana min al-mushrikin annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace na juya fuskata ga Allah wanda ya kirkiro halittar samai da ƙasa ina mai karkata rayuwata da ibadata zuwa ga wannan Allah musliman ina mai miƙa rayuwata gare shi ina musulmi wama ana minal mushrikina kuma bana cikin masu tarayya ga Allah sannan sai annabi ya ƙara da cewa inna salati wa nusuki wa mahyaya
inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la sharika la
لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين
وانا شيني فسر مغنى النبي إبراهيم شوى إني وجهت وجهي ناجوية فسكاتا واتو أبي النبي رأيواتا باكي دي ناميك أتاق الله سيد الله ييد إتا inna salati sallata wa nusuki da ibadana wa mahyaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin duk mallakan Allah ne ubangijin talikai la sharika lahu babu mai tarayya da shi wa bidhalika umirtu da yin haka aka umurce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne na farkon musulmai idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi sallah bayan kabbaran harama yakan gabatar da wannan saboda koyi da annabi Ibrahim alaihi salam wannan yana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana jaddada kalmar shahada ne a duk sa'ilin da ya tashi sallah kamar manzon Allah yana jaddada kalmar shahada ne don haka du'aul istiftah addu'a da ake na bude sallah take da muhimmanci ya kamata mu kula inji sayyiduna ali yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ta to wannan ita ce bayani fassara wadda malaman sunna suka yi al-imam abu hayyan yake cewa dalilin da yasa Allah madaukaki ya ce ma annabi Ibrahim aslim ka musulunta da kuma tarihin yanda abin da ya auku kenan To bayan annabi Ibrahim ya musulunta, daga wannan lokaci ne Allah madaukaki ya fara bashi jarabawa, ya bashi annabci, har dai Allah ya kai shi ƙarshen rayuwarsa lokacin da ya kai mutuwa. A lokacin da annabi Ibrahim ya zo mutuwa, ya zo barin duniya, Allah yana gaya mana yadda farkon rayuwar annabi Ibrahim ya kasance. Allah ya umarce shi da musulunta, ya musulunta. Qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Haka nan annabi Ibrahim ya tabbata akan wannan kalma ta musulunci tsawon rayuwarsa. To sai gashi kuma ya zo mutuwa. Wannan shi ya kai mu ga aya ta 132 ta suratul Baqara. Me Allah ya ce? Wa wasa biha,
wa awsa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun.
Wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Kafin annabi Ibrahim ya bar duniya, sai da yayi ma ƴaƴansa wasiya da kuma jikansa annabi Yaqub. Annabi Yaqub jika ne ga annabi Ibrahim, don dan annabi Ishaq ne. A lokacin da annabi Ibrahim ya zo barin duniya, sai da yayi wasiya ga ƴaƴansa da kuma jikansa, ya tara su ya ce musu, ya baniya, ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-din, lalle fa Allah ya zaba muku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai. Annabi Ibrahim bai bar duniya ba sai da yayi wannan wasici ga ƴaƴansa da kuma jikansa. Abu Hayyan a cikin tafsirin nasa Al-Baharul Muhit a mujallal na farko shafi na 400 yace, wa qad ishtamalat hadhihi al-jumla ala al-ta'if. Kun ga wannan aya, aya ta 132 ta kunshi darussa kamar guda shida, ta kunshi darasi kamar guda shida, inji al-Imam Abu Hayyan, Allah ya ji kansa. Darasi na farko, min hal wasiyatu wa la takunu illa inda khawfil mauti. Wannan aya tana karantar da mu muhimmancin wasiya ga musulmi. Sannan ita wasiya din nan ba a yin ta sai lokacin da aka ga alamar mutuwa ta kusa, lokacin da aka ga alama ciwo ya tsananta, ana tunanin cewa mawuyaci ne a tashi daga wannan ciwo, to a wannan lokacin ne wasiya take da muhimmanci ga shi wannan majinyaci. Fa fi zalika ma kana alaihi Ibrahim min al-ihtimam bi amri ad-din. Kun ga wannan wasiya da annabi Ibrahim ya yi ma ƴaƴansa, yana nuna cewa annabi Ibrahim ya ba mu addini muhimmancin gaske, bai yarda ya mutu ba face sai da yayi wasici ga ƴaƴansa cewa su rike wannan addini. Hatta wasa biha man kana multabisan bihi iz kana banihi ala dinil Islam. Ai, duk ƴaƴan nasa suna musulunci, da annabi Isma'il, da annabi Ishaq, da jikan nasa annabi Yaqub, da sauran ƴaƴan annabi Ibrahim alaihi salam, ai duk suna kan addinin musulunci. Amma duk da haka annabi Ibrahim ya kira su ya ce, ina muku wasiya kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai. Musulman ne fa, amma kuma yake gaya musu karfa ku yarda ku mutu face kuna musulmai. Ku lura da kyau, wannan yana nuna muku cewa annabi Ibrahim ya bawa addinin musulunci muhimmancin gaske. Shi yasa ya bar wasici ga ƴaƴansa kafin ya bar duniya cewa kar su yarda su bar wannan addinin. Wannan shine darasi na farko. Aya tana karantar da mu cewa annabi Ibrahim ya damu da al'amarin addini matukan gaske. Darasi na biyu, inji Abu Hayyan, yace min ha ikhtisasuhu banihi wala yaktasuhum illa bima fihi salamatu aqibatihim. Annabi Ibrahim lokacin da yazo mutuwa sai ya keɓe ƴaƴansa. Ai, annabi Ibrahim annabin Allah ne, annabi ne na kowa ko? Annabi in aka ce annabin Allah, malami ne ga kowa. Amma duk da haka annabi Ibrahim da ya zo mutuwa bai kira sauran jama'a ba, sai ya ware ƴaƴansa, da ya ware ƴaƴansa da jikansa, ainihin jininsa, ya ce musu, to ga wasici, kar ku yarda ku mutu face kuna wannan addinin na musulunci. Wannan me yake nuna muku? Yana gwada muku cewa duk inda mutum ya kai ga son addini, duk inda mutum ya kai ga son kowa ya shiga addinin musulunci, to wajibi ne ya zamanto kaunar gidansa su riki addinin nan ya fi ƙarfi akan kaunar sauran jama'a, a ce sun shiga addini.
don haka ƴan uwanka na jini su ne suka fi cancantar ka gabatar da wa'azi gare su fiye da sauran jama'a. Wannan shi ne abin da aya take mana ishara a kai. Darasi na uku, minha annahu ammama banihi walam yakhissa ahadan minhum. Annabi Ibrahim bai ware wani ɗa daga cikin ƴaƴansa ba, ya tara su ne gaba ɗaya ya ce musu inna allaha astafa lakum ad-dina, lallai Allah ya zaɓa muku addini, fala tamutunna illa wa antum muslimun, don haka kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Kun ga wannan yana karantar da ku cewa Annabi Ibrahim bayi da son kai. Mai son kai shi yake ware wani ɗansa ya masa kyauta ya kyale sauran, ko annabawan Allah ba su yin haka. Don haka sai tara ƴaƴan gaba ɗaya, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, gaba ɗaya ƴaƴansa ya tara su da Annabi Yaqub, ya musu wasici guda ya ce kar ku yadda ku mutu face kuna kan wannan addinin na musulunci. Darasi na hudu, minha itlaq alwasiya wa lam yuqayyidha bi zamanin wala makanin. Annabi Ibrahim da ya tashi yin wasici din nan bai kayyade wasiyarsa da wani waje ko kuma wani lokaci ba, ya gaya musu kada ku yarda ku mutu face kuna musulmai, ba wai za ku rike musulunci nan na shekara kaza ko kuma in kuna gari kaza ne kawai za ku yi musulunci, in kun bar garin ku bashi, a'a. Annabi Ibrahim ya nuna cewa rayuwarsu gaba daya kuma a kowane hali suka shiga su tabbata suna rike da wannan addini. Darasi na biyar, thumma khatamaha bi abladi zajari an yamutu ghayr muslimin. Sannan Annabi Ibrahim ya cika wasicin sa da tsawatarwa mai tsanani, yake cewa fala tamutunna, kada ku yarda ku mutu, illa wa antum muslimuna, face kuna musulmai. Na shida aka ce thumma tawfiya li hadha an-nahyi wa az-zajri bi anna Allah ta'ala huwa alladhi ikhtara lakum din al-islam fala takhruju an amma ikhtara Allah lakum. Wato sannan Annabi Ibrahim ya nuna ma ƴaƴansa cewa wannan wasicin da yake musu ba zaɓin kansa bane, don haka babu buƙatar wani ya tafi ya yi tunani. Da kamar ra'ayinsa ne, to shi ne sai su tafi su yi tunani. Ya ce musu mai inna allaha astafa lakum ad-dina, Allah ne ya zaɓa muku addinin, ba ni ne na zaɓa muku ba, don haka babu buƙatar wani ya je ya yi tunani ko addini ya dace masa ko bai dace ba. Zaɓi na Allah ba zaɓi na ba, don haka ku riƙe wannan addinin har abada, kar ku yadda ku saki. Don haka addinin Annabi Ibrahim da ƴaƴansa shine addinin al-Islam. Addinin su bai wuce al-Islam ba, babu wata suna ga wannan addinin illa al-Islam. Id qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin, yace wa wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani ya inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Don haka Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq da Annabi Isma'il da Annabi Yaqub baki ɗayansu musulmai ne, ba Yahudawa bane, ba Kiristoci bane. Shine Allah yake ce ma Kiristoci da Yahudawa am kuntum shuhadaa,
am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut in qala li bani ma ta'buduna min ba'di قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون.
سي الله يتنبيسوا أهل الكتاب يتي أم كنتم شهداء أم كنتم شهداء idh hadara yaqub al-maut, ko kuwa kuna gurin ne, ana tambayan ahlul kitabi a lokacin da mutuwa ta zo ma Annabi Yaqub jikan Annabi Ibrahim alayhi salam. Mun ji yanda Annabi Ibrahim ya bar wasiya ga ƴaƴansa, to sannan Annabi Yaqub wanda shine ake danganta banu Isra'ila gare shi, domin shi ake kira Isra'ilu, Annabi Yaqub jikan Annabi Ibrahim alayhi salam, sai Allah ya ce koko kuna wajen ne a lokacin da mutuwa ta zo ma Annabi Yaqub, domin Annabi Yaqub ya yi irin abin da kakansa ya yi a lokacin da mutuwa ta zo masa. Isqala libanihi, sai ya tara ƴaƴansa kamar yanda kakanshi Annabi Ibrahim alaihi salam yayi haka nan shi ma ya aikata annabi Yaqub alaihi salam. Annabi Ibrahim ya yi wasici ga ‘ya’yansa, a lokacin da ya yi wasiyyan nan annabi Yaqub yana nan. To shi ma annabi Yaqub jikan annabi Ibrahim a lokacin da mutuwa ta zo masa sai ya tara ‘ya’yansa ya musu tambaya, kun ga shi wasicin da ya bari ma ya fi na annabi Ibrahim ƙarfi, na shi wasiyyar ta fi ƙarfi, domin da ya tara su bai ce musu ina muku wasiyya ku riƙi musulunci ba, sai ya tambaye su ma ta'buduna min ba'di. Yanzu ajali akwai alamar mutuwa ta zo min, amma tambaya nake so in muku, ina mutu me za ku bauta ma? Kun ga wannan wasiyyar ta fi ta annabi Ibrahim ƙarfi. Tambayan su yayi yana so ya ji wani wanda zai hurta wata kalma ta daban, idan na mutu me za ku bauta ma? Kalu sai ‘ya’yan kaf suka ce na'budu ilahaka, za mu bauta ma Allahnka, wa ilaha aba'ika kuma shi ne Allahn iyayenka Ibrahim da Isma’il da Ishaq, ilahan wahidan Allahn nan guda ɗaya, wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi. Kamar yanda ya tambaye su yana so ne su yi shi dalla-dalla, shi yasa ya ce to inna mutu me za ku yi, wace addini za ku yi? Shi ne su ma suka ba shi amsar dalla-dalla, yanda zai gane cewa cikinsu babu wani mai tunanin ya shiga wani addini. Za mu bauta wa Allahnka kuma Allahn iyayenka. Iyayen ma sai suka ayyana don kar a ɗauka, domin daga can ƙarshe akwai an na aiko. Kamar misali baban annabi Ibrahim, ai kaga kafiri ne. Shi ne suka ce a to. Da aka ce aba'ika, kakanni sun shiga, sai suka yanke daga kan annabi Ibrahim wa Isma'il wa Ishaqa. To ta yi wani ya ce Allahn da yawa, suka ce ilahan wahida, suna daɗa daddale wa babansu Allahn nan guda ɗaya, wa nahnu lahu muslimuna, kuma mu masu miƙa wuya ne gare shi. In ka tuba tafsirul ayati wal ahkam, tafsiru ayatul ahkam littafin Muhammadu Sayis a juz'i na farko shafi na 59, da Allah ya ce idh hadara yaqub al maut, lokacin da mutuwa ta zo ma annabi Yaqub, wa laysa al murad bi qawlihi idh hadara, a lokacin da mutuwa ta zo ba wai ana nufin waqta huduri al maut wa muayanatihi, ba lokacin da ainihi mutuwar ta zo ake nufi ba, lokacin da annabi Yaqub ya ga mutuwan, lokacin da ya kira ‘ya’yansa, ba haka ake nufi ba. لأن هذا الوقت لا يعي المرء ما يقول, domin idan mutuwan tazo muddin lokacin mutuwa yazo, to mutum bai sanin irin kalmar da take fita bakin sa, wato mutum yakan fita hayyacin sa. To don haka ba wai da aka ce lokacin da mutuwa tazo ma annabi Yaqub ana nufin lokacin ainihin mutuwan sa bane, bal almuradu, abinda ake nufi alamatul maut, wato ana nufin lokacin da annabi Yaqub ya ga alamomin mutuwa, domin duk mutumin da yake jinya idan dai ba zai tashi a wannan jinyan ba, to Allah maɗaukaki yakan nuna masa alamomi cewa wannan cutar fa ita ce ajalinsa. To shi ne ake nufi da lokacin da annabi Yaqub mutuwa ta zo masa. wa amaratuhu wa dhalika kal maradil mukhawwif, kaman rashin lafiya in ya tsananta har aka kai ga jin tsoron lalle da wuya a tashi. To lokacin da mutum ya ga cewa cutar da yake fama da ita ta tsananta, kuma har ma yana fargaban da wuya ya tashi, a wannan lokaci ne muhimmancin wasiya yake ƙarfi gare shi, yake zama wajibi a kansa ya yi ƙoƙari ya gabatar da wasiya, saboda kada mutuwan nan ta zo mar farar ɗaya ta ɗauki ransa ba tare da ya bar wasici ba. In ka duba tafsirul muzhiri a mujallal na farko shafi na 134, ata wani tabi'i ya ce inna Allah ta'ala lam yaqbid nabiyyan hatta khayyarahu bayna al-maut wal hayat, wanda magana tana da asali daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. In ka duba sahihul bukhari akwai riwayoyi masu yawa na wannan magana, cewa babu wani annabi a tarihi wanda Allah ya taba karban ransa ba tare da an turo mala'ika ya bashi zabi ba tukuna. Farkon abinda ake sai a turo ma annabin Allah mala'ikan mutuwa ya zo ya gaya masa Allah ya turo ni in baka zabi, ba kamar sauran mutane ba ne. Lokacin mutuwa in yayi mala'ikan zuwa kawai yake ya amshi rai, su annabawa in lokacin mutuwan nasu yayi sai a turo mala'ika ya basu zabi tukuna. Mala'ikan zai taho ga annabi ya ce masa ni dan sako ne daga Allah, Allah ya turo ni da sako gare ka, ka zaba shin ka zabi mutuwa a yanzu ko kuwa kana son a barka da rai zuwa wani lokaci. Duk annabawan Allah haka Allah yake musu, wannan khususiya ce ta su. To abinda Allah ya yi ma annabi Yaqub kenan, ya turo masa mala'ikan mutuwa da ya zo ya bashi zabi. To shine sai ya zabi mutuwa din, sai ya ce masa jinkirta min anzirni hatta as'ala waladi, ka jinkirta min zan tara ƴaƴana tukuna in tambaye su, ina da wata tambaya muhimmiya da nake so in yi ma ƴaƴana, wa usihim kuma akwai wasici da nake so in bar musu. Sai mala'ikan mutuwa ya ce to shikenan, sai ya jira shi. Fajama'a waladahu, annabi Yaqub ya tara ƴaƴansa baki ɗayansu, da ya tara ƴaƴansa wa walada waladihi da jikokinsa, wa qala lahum, sai ya ce musu qad hadara ajali, ajali na fa ya zo, na tabbatar mutuwa ta zo, don haka bani son in bar duniya ba tare da an warware wata matsala gare ni ba. Mecece matsalar? Sai annabi Yaqub ya ce ma ta'buduna min ba'di, in bayan na mutu me za ku bauta ma, wani addini za ku yi a bayan mutuwa na? Don haka wasiya take da muhimmanci ga musulmi. Kafin musulmi ya bar duniya, matukar Allah ya bashi dama ya yi kokari ya ga cewa ya bar wasicin nan. Annabawan Allah duk suna yi. Misali, in ka duba silsilatul ahadith sahiha, hadisi na 134 da sahihul adabil mufrad, hadisi na 548, hadisin Abdullah ibn Amr, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wasiyar da annabi Nuhu alaihi salam ya yi maɗansa. Annabi Nuhu ya yi rayuwarsa kafin annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma annabi Nuhu kafin ya bar duniya sai da ya yi maɗansa wasiya. Wasiya da kuke gani muhimmiya ce a rayuwar annabawa. Abdullahi bin Amr ya bada labari ya ce, kunna inda rasulillahi julusan, wata rana muna zazzaune a wajen manzon Allah. Faja'a rajulun min ahli al-badiya, sai ga wani mutum daga cikin mutanen ƙauye ya zo wajen annabi. Alaihi jubba sihanin mazurura bid-dibaj, yana sanye da wata alkabba, alkabba tana da alharir. Kun san kuma manzon Allah ya ce babu kyau namiji ya sanya alharir. Ya saka alharir, wato an hana alharir ya zama adon musulmi. To sai ga wannan mutumin ƙauye da ya zo ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanye da wata riga ta alharir. Hatta qama ala rasulillah ala ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam, yana zuwa har da ya tsaya a daidai kan annabi. Ka san balaraban ƙauye da wauta? Larabawan ƙauye suna da wauta kamar yadda rayuwar mutanen ƙauye yake. Rayuwa ta mutanen ƙauye ba ka raba ta da wauta, hakanan larabawan ƙauye suka siffanta da wauta. Don haka in kana jin labarin yadda annabi ya zauna da sahabbansa, za ka fahimci rayuwar larabawan ƙauye lallai akwai wauta a cikinta. Mutumin da ya zo wajen annabi sai ya tsaya a daidai kan annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan sai ya dubi sahabbai, sahabbai suna zazzaune, shi yana tsaye, sai ya ce inna sahibakum qad wada'a kullu farisin ibni farisin aw yuridu an yaba'a kullu faris ibni farisin wa yarfa'a kullu ra'ibni ra'in. Yace kun ga wannan abokin naku, wai annabi shine abokin naku, yana gaya masa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Kun ga wannan mutumin kokarin da yake shine ya daga dan talaka ya sauke dan manya, yana gaya masa habbai shi wannan Muhammadin da kuke gani. Wa yarfa'u kullu ra'ibni ra'in, duk mai kiwo dan mai kiwo, wato talaka kenan, shi Muhammadin nan da kuke gani kokari yake daga shi. Sannan duk wani babban mutum kuwa Muhammadu kokari yake sauke shi. Fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi majami'i jubbatihi, sai manzon Allah ya kama matattarar rigansa ya hada kamar kwalansa. Fa qala, sai ya ce masa ala ara alayka libas man la yaqil, ashe banga kana sanye da kayan mutumin da bashi da hankali ba? Kayan da ka saka kaya ne na mara hankali, ya saka kaya na alharir, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ya mayar masa martani ne. yana cewa shi Muhammadu yana so ya daukaka ƴaƴan talakawa ya kaskanta manyan mutane, shine sai ya ce to kai kayan da kake sanye da shi ai na manyan mutane ne, wato kazo ne dama domin da hushi ina so in kaskanta ka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya dubi sahabbai sai ya ce musu ala inna nabiyallahi nuhan, annabin Allah annabi Nuhu, lamma hadaratu alwafatu, a lokacin da mutuwa ta zo masa, saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan munasaba ta samu wanda zai karantar da wani abu, to yana kokari ya ga cewa karantar wannan bai shafi matsala guda ba, sai ya shigar da matsaloli da yawa a ciki. Ko tambaya kai wa manzon Allah, in ya tashi baka amsa, sai kuma ya karantar da kai wani abin da ma baka yi tambaya akai ba. Shi wannan balaraban kauyen ya taho da wannan siffa ga kalmar da ya faɗa, to manzon Allah yana so ya mai martani, sai ya ɗauko wata magana wadda za ta zan darasi ne kuma ga rayuwa ta musulmi. Annabi ya ce inna nabiyallahi nuhan, annabi Nuhu, annabin Allah, lamma hadaratul wafatu, a lokacin da mutuwa ta zo masa, qala libnihi, sai ya kira ɗansa sai ya ce masa inni qasun alaikal wasiyata, zan karanta maka wasiya ka saurara da kyau, inji annabi Nuhu. Kafin annabi Nuhu ya mutu sai da ya kira ɗansa ya ce zan karanta ma wasiya, don haka ka rike ta da kyau. Amuruka bisnataini, ina umurtanka ka rike abu biyu, wa anhaka anisnataini, kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu. Ya gaya ma ɗansa haka, sai annabi ya ce, annabi Nuhu ya ce amuruka, ina umurtanka bila ilaha illallah, ka riki wannan kalma ta la ilaha illallah, ka rike ta da kyau. Don Allah ku kwatanta wasiyar da annabi Nuhu yayi da kuma wasiyar da annabi Ibrahim yayi da wasiyar da annabi Yaqub yayi. Inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sai ga annabi Nuhu yake ce masa ina maka wasiya ka rike abubuwa guda biyu, kuma ina hana ka aikata abubuwa guda biyu. Ina umurtanka da riƙon la ilaha illallah, wanda ya rike la ilaha illallah mai sunansa. Kun ga wasiyar ta zo daya, sannan wasiya na biyu, abinda nake umurtanka ka rike shi da kyau, wa subhanallahi wa bihamdihi, ka rike wannan zikirin subhanallahi wa bihamdihi, fa innaha salatu kulli shay'in, domin ko ita ce sallar dukkan komai, duk wata halitta tana wannan zikiri, ka rike wannan zikiri da kyau. Wa biha yurzaqu kullu shay'in, kuma a dalilin ta ake azurta komai, domin ran da aka waye gare duniya babu la ilaha illallah, ka tabbata duniya ta zo ƙarshen ta. A dalilin da yasa kaga duniya tana nan har yanzu, saboda akwai masu bautan Allah, akwai masu furta kalmar la ilaha illallah. Duk sa'ilin da aka ce ma an samu wata gaba da aka rasa musulmi ɗaya a duniya, to wallahi wannan lokaci duniya ba ta ƙara sakan guda na agogo. Me yasa? Saboda Allah ya halicci duniya ne don abauta masa. Tunda ko an waye gari babu la ilaha illallah, ba subhanallahi wa bihamdihi, babu zikirin Allah, to duniyar hikimar halittanta ya zo ƙarshe, don haka babu amfani zamanta, sai Allah maɗaukaki ya tada ita. Wa anhaka an shirki, sai ya ce masa to abubuwa biyu da nake hana ka aikatawa, na farko ina hana ka shirka ga Allah, ka tabbata har ka mutu baka yi shirka da Allah ba, inji annabi Nuhu yake gaya ma ɗansa, ka tabbata har mutuwanka baka yi shirka ba. Kun ga yace ina umurtanka na farko ka rike la ilaha illallah, sannan yace ina hana ka abu na farko kar ka yadda kai shirka, wal kibra, na biyu kar ka yadda kai girman kai, shirka da girman kai ka guje su har mutuwanka. Kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi martani ga wannan balaraban, inda yana da hankali ya taho da tufafi na alharir, kayan silk, kaya na siliki kuwa manyan mutane suke sawa, masu kuɗi, galibi masu alfahari, musamman a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda duk ka ganshi yana sanye da kaya na alharir, to zaka ganshi yana da takama, yana da alfahari. Shine sai manzon Allah ya ce to ku jifa, ga wasicin da annabi manzo na farko shine annabi Nuhu ga wasicin da ya bar madansa ku karka yadda kai girman kai duk wata siffa da ta shafi girman kai karka yi ta Abdullahi ibn Amr yace da annabi ya faɗi haka faqultu sai nace auqila ko a wata riwaya wani yayi tambaya yace ya rasulullah hadha shirku game da abubuwa guda biyu da annabi Nuhu ya hana dansa dinnan ita shirka kad arafnahu mun riga mun santa yace dansa kada yayi shirka famal kibrtu amma girman kai dinnan ya yake ne sahabbai sun san girman kai amma kalma ce wadda take da fadi ko tana da ma'ana mai fadi suna son annabi ya ayyana wata siffa ta musamman wadda da ita ne ake gane girman kai domin su guje ta sai annabi sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya masa tambaya yace masa huwa an yakuna li ahadina khullatun yalbasuha shin girman kai shine a ce mutum yana da wata wani kaya mai tsada ya saka yana tafiya cikin jama'a sai a ce yana da girman kai kala sai annabi ya ce la don ka saka kaya mai tsada ba a cewa kai girman kai komai tsadan kayan bai nuna cewa wane yana da girman kai kala sai mutum ya ce fa huwa an yakuna li ahadina na alayani hasanatani lahumu sharakani hasanan ko kuwa mutum daya daga cikin mu yazan yana da takalma masu kyau ga igiyoyin su masu kyau mutum ya saka yana tafiya sai a ce yana da girman kai kala la sai manzon Allah ya ce a a a sheda zaka sa takalmi mafi tsada a duniya ba za a ce kai girman kai ba kila sai aka ce fa huwa an yakuna li ahadina dabbatun yarkabuha ko kuwa dayan mu ya samu wata dabba ne da yake hawa in mutum ya samu abin hawa ga kaya mai kyau ga takalma masu kyau ga abin hawa mai kyau sai a ce yayi girman kai manzon Allah ya ce la komai tsadan abin hawan ka bai nuna cewa kana da girman kai fa huwa an yakuna li ahadina ashabun ko kuwa ya zama mutum yana da abokai ne yajlisuna ilaihi in ya zauna suna zuwa a zauna wajen sa ana hira sai a ce wane yana da girman kai misali idan ana zuwa fadanci ga wani kala la manzon Allah ya ce nan ma dai ba haka girman kan yake ba sai suka gane dai ashe ba su fahimci ma abin da ake nufi girman kai ba kila sai aka ce ya rasulullah famal kibr to menene girman kai kenan girman kai ba ka saka kaya mai tsada ko takalma masu tsada ko abin hawa mai tsada ko ya zama ana zuwa a maka fadanci saboda kudinka ko mukaminka ko iliminka duk waɗannan ba su siffanta girman kai a tabakin annabi Muhammad kaga ko akwai buƙatar manzon Allah ya bayyana siffa ta girman kai kala sai annabi ya ce safhul khalqi safhul haqqi wa gambun nasi abinda ake cewa girman kai wato shine sukan mutane da kuma rena su sukan gaskiya da rena mutane idan an faɗi gaskiya kai suka akanta sannan in kaga mutane ka rena su raini din nan shi yake gwada girman kai haka kuma a faɗa ma gaskiya kai bridge da ita kai suka akai wannan shi yake nuna cewa mutum yana da girman kai waɗannan sifofi guda biyu suna lazimtar duk wani malami matukar yana da girman kai mai sukan gaskiya ya kuma rena mutane duk mutumin da kaga yana sukan gaskiya a faɗa mar gaskiya sai ya yi suka saboda ba shi ya faɗe ta ba to tabbata wannan mutum yana da girman kai haka kuma mutumin da yake rena mutane reni babu wanda bai san shi ba kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana siffar da wannan balaraban ya taho majalisinsa a kanta domin wannan balaraban kauye ya taho majalisin manzon Allah da ya zo sai ya tsaya a daidai kan annabi me yayi wa manzon Allah ya rena annabi alamar yana da girman kai sannan yayi sukan wa'azin annabi Muhammad wa'azin da annabi yake yi ko gaskiya ne sai yayi suka ma wa'azin manzon Allah sannan kuma gashi ya zo ya tsaya akan manzon Allah yana rike da siffofi guda biyu waɗanda su ne manyan alamomi da suke gwada cewa mutum yana da girman kai Talha wato bin Ubaidillah yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani tabi'i da ake kiransa musarrif Abdullah bin Abi Aufa yayi masa tambaya yace masa hal kana annabi ausa mun ji annabawan Allah sun yi wasiya, annabi Ibrahim ya yi wasiya, annabi Yaqub ya yi wasiya, annabi Nuhu ya yi wasiya, annabawa sun yi wasiya. Sai wani ya tambaye shi ya ce masa, to shin annabi Muhammad ya yi wasiya kuwa kafin ya bar duniya? Kala sai Talha bin Ubaidillah ya ce, kware kuwa manzon Allah ya yi wasiya kafin ya bar duniya. Sai wannan mutum ya tambaye shi, yaya wasicin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance? Sai ya karanta masa hadisin yadda labarin mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, kamar yanda Anas ma ya bada labari baya ga Talha bin Ubaidillah. Hadisin yana cikin Sunan Ibn Majah, hadisi na 2697 da ma hadisi na 2625 da Sunan Abi Dawud, hadisi na 2156 da Sayyiduna Ali da Anas bin Malik da Talha bin Ubaidillah duk sun tabbatar da cewa manzon Allah ya bar wasiya. Suka ce, kanat ammatu wasiyati rasulillah idh habarahu al-maut, a lokacin da mutuwa ta iso ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baki ɗaya wasiyarsa ta kasance as-salatu wama malakat aymanukum, as-salatu wama malakat aymanukum. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-salata, as-salata, ku rike sallah, ku kula da bayi, ku rike sallah, ku kula da bayi. Wasicin da manzon Allah ya dinga masahabbai kenan a lokacin mutuwarsa, ku rike sallah. Yugargiruha fi sadrihi, manzon Allah yana kakalo ta a cikin kirjinsa, jinya ta yi tsananta gare shi. Wa ma kada yafibu biha lisanuhu, har dai harshen manzon Allah ya kai ga bai iya ma furtawa, amma suna ganin bakin shi yana dan motsi, amma ba su iya jin kalmar da take fita. Tun manzon Allah yana fada ana jin muryarsa har muryar ta dushe, alamar mutuwa ta kusa ta iso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana ta maimaita wannan kalma, inji waɗannan sahabban. Ka duba Sahihu Muslim, hadisi na 2444 da kuma hadisi na 2191, hadisin Aisha Allah shi kara mata yarda, yana Sahihul Bukhari, babu maradun nabi, akwai babi guda da al-Imamul Bukhari yayi game da rashin lafiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisha asgat ilaihi qabla an yamuta huwa mustanidun ila sadriha, taga bakin manzon Allah yana ta motsi, yana cewa as-salata wama malakat aymanukum, as-salata wama malakat aymanukum, har dai zan bakin sa bai iya motsi, abin nan muryar ba ta hitowa sai bakin sa ke motsi. Sai Aisha ta matsa da kunnuwanta kusa da bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ta ji kalmar ƙarshe da ta fito daga bakin annabi, ita ce, Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Manzon Allah ya ce, ya Allah, ka yi min gafara, ka yi min jin ƙai, ka sada ni da abokan zama mala'iku maɗaukaka ɗin nan, ka haɗa ni da su ya Allah. Wannan ita ce kalmar ƙarshe daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka wasici yake da muhimmanci ga musulmi. Sannan a wasicin nan ka tabbata ka bar ma ƴaƴanka wasiya su riƙi aqidar gaskiya kafin ka mutu, tunda kai Allah ya nufe ka da shari'a, to kar ka yadda ka mutu ba tare da ka bar ma ƴaƴanka wasiya su riƙe wannan addinin ba. Duk da shike akwai hadisi waɗanda ba su inganta ba, misali da hadisin da ake cewa al-mahrumu man hurimal wasiya, wanda aka haramta masa damar wasiya wannan shine wanda aka haramta masa babban ni'ima. Wannan hadisi bai inganta ba, yana dha'ifu. Ibn Majah hadisi na 2750, akwai kuma hadisin da bai inganta ba akan wasiya, wanda aka ce wai annabi ya ce, man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunna, wanda ya mutu bayan ya rubuta wasiya, to wannan mutum ya mutu akan tafarkin Allah da kuma sunnar manzon Allah. Wa mata ala tuqan wa shahada wa mata maghfuran lahu, sannan ya mutu akan tsoron Allah da kuma shahada, ya mutu Allah yana mai gafarta masa zunubansa. Waɗannan hadisai dubu su inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma hakika hadisi ya inganta daga annabi cewa mautul fuja'a akhzatu asifin, mutuwar kwatsam kamu ne na mai fushi. Wato don haka wajibi ne musulmi ya zan yana rike da wasiyarsa a koda yaushe. Ka duba Sahihu Sunan Abi Dawud hadisi na 3110. Akwai muhimmanci ga rubuta wasiya. Wasiya ita take karantar da yara a bayan mutuwar mahaifinsu abubuwan da mahaifinsu ya fi so su kula da su. Wasiyan nan ita take nuna ma ‘ya’yanka abubuwan da ka fi so ‘ya’yan naka su riƙe a bayan mutuwanka. Don haka yasa in ka bar wasiya, to ‘ya’yanka za su riƙe wannan wasiya a kan shi ne mafi muhimmancin abu ko umarni wanda ka ba su, hatta bayan mutuwanka suna ɗauka tamfar suna tare da kai ne. Don haka sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya yi ƙoƙari ya ga cewa ya yi wasiya. In ka duba al-musannaf littafin al-hafiz Abdurrazzaq ya yi babi musamman al-wasaya, akwai kitabul wasaya, yasa babu kaifa tuktabul wasaya, yaya ake rubuta wasiya. Ka duba hadisi na 16319, hadisi ingantacce, ya bada labarin Anas bin Malik, yanda Anas ya gaya mana yanda sahabbai suke rubuta wasiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa bayan mutuwansa. Anas ya ce kanu yaktubu na fi suduri wasayahu, sahabbai suna rubuta wasiya. Farkon wasiyan sai su rubuta bismillahir rahmanir rahim, bayan sun rubuta bismillah sai su rubuta hadha ma awsa bihi fulanun, wannan takarda ce ta wasiya wacce wani dan wane ya bari ma ‘ya’yansa. Wasiya na farko da yake ma ‘ya’yansa annahu yashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, cewa shi fa ya shaida cewa babu wani abin bauta face Allah shi kaɗansa ba mai tarayya da shi, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yana bar ma ‘ya’yansa wasiya cewa lalle fa shi yana shaidan annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzonsa ne. Kun ga bayan mutum ya rubuta bismillah sannan sai ya rubuta wannan, ni wane dan wane ina tabbatar muku na shaida cewa babu abin bauta sai Allah kuma annabi Muhammad bawansa ne kuma manzonsa ne, wannan ita ce kalmar farko a wasiya. Sannan sai sahabbai su rubuta ayoyi guda biyu din nan na suratul hajji, inda Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq,
zalika bi anna Allah huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli shay'in qadir.
Sai su rubuta wannan aya ta suratul hajji inda Allah yake cewa zalika bi anna Allah huwal haqq, lallai Allah shi ne gaskiya, wa annahu yuhyil mauta, kuma cewa Allah shi yake raye matattu bayan mutuwansu, wa annahu ala kulli shay'in qadir, kuma lallai Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Sai su rubuta aya ta gaba kuma,
wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur,
wa anna sa'ata atiyatun, kuma lallai sa'ar karshe ta duniya tana zuwa, akwai lokacin da zai zo duniya za ta tashi, la raiba fiha, wannan babu shakka a kai, babu kokonto akan wannan magana, wa anna Allah yab'athu man fil qubur, kuma lalle Allah zai tayar da waɗanda suke cikin kaburbura. Sai su rubuta waɗannan ayoyi biyu, a bayan sun rubuta kalmar shahada, sannan sai su rubuta wa awsa man taraka min ahlihi, ina wasiya ga waɗanda na bari a iyalina kama daga ‘ya’ya zuwa jikoki da matana, umurnin da nake musu na farko an yattaqullaha, su ji tsoron Allah, wa yuslihu zata bainahum, su gyara tsakaninsu, ban yarda a bayan mutuwa na ‘ya’yana su saba wa juna ba, ban yarda wani ya cutar da wani ba, wa yuti'ullaha wa rasulahu, ina umurtan ‘ya’yana su bi Allah su bi manzonsa, in kanu mu'minina, in fa sun kasance masu imani da Allah din, wa awsahum bima awsa bihi ibrahima banihi wa yaqub. Sannan sai su rubuta waɗancan ayoyi da muka karanta na suratul baqara, inna allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun, lalle Allah ya zaba muku addini, kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai. Thumma yaktubu al-insanu ma lahu wa ma alayhi, sannan sai kuma mutum ya rubuta basussukan da ake bin shi, da waɗanda shi yake bi, da kayan da ya bayar jingina ko aka bashi, da wanda ya bada haya ko aka bashi, da wanda ya bada aro ko aka bashi. Wa yushhidu ala dhalika, bayan ya gama rubutawa sai ya sa hannu ya yi signature in the stamp, ya saka masa, sannan sai ya kira wasu makwabta ko abokansa aminai ‘yan uwa, ya ce to kun ga takardar nan ku karanta, ya kira wani aminin sai ya ce karanta wannan takarda, in ya gama karantawa sai ya ce to wannan ita ce wasiyata, abinda yasa ne haka kaila tabi'ul huquq, saboda kada hakoki na Allah da kuma na mutane su salwanta a dalilin mutuwata. Wannan takarda sai ya nade ta, sai ya aje ta kusa da shi, kuma iyalansa suna sane da ita. Da zaran ya mutu, ita za a dauko a duba, kuma ita ce take nuna aqidar wannan mutumin da ya mutu, ita ce za ta karfafa aqidan ƴaƴansa da jikokinsa har abada. Mutum nawa yake haka yanzu? To ku ji abinda Allah ya faɗa mana a gaba, yace tilka ummatun
تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
الله يتي تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ وَنْشَمْ فَا النَّبِي إِبْرَاهِيمُ النَّبِي يَعْقُوبُ النَّبِي إِسْمَاعِيلُ النَّبِي إِسْحَاقُ النَّبِي نُوحُ النَّبِي مُحَمَّدُ ummatun qad khalat, al'umma ce da ta riga ta tafi. Lahama kasabat, abinda ta yi na alheri duk ta tafi da shi. Walakum ma kasabtum, ku ko abinda za ku yi yana kanku. Wala tusaluna amma kanu ya'maluna, kuma ba za a tambaye ku a lahira abinda na da suka yi ba. Allah zai tambaye ku ne abinda ku kuke aikatawa. Allah shi samu iya kulawa. Na'am.
Kafin sai tambayoyi, kafin tambayoyin da Allah idan ba
musu
zabiya malam, shin wai shafa'i da wuturi suna da surori da aka keɓe musu daban? In akwai aimana bayani
shafa'i da wuturi kamar kowace sallah ne, babu wata sura da aka ware aka ce dole sai ita za a karanta. Amma babu shakka hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta sabbih isma rabbikal a'la da qul ya ayyuhal kafirun a raka'o'i biyun nan na karshe, sannan ya karanta qul huwa a raka'a ta uku, ita ce ta witiri. Wani lokaci kuma yakan hada ma qul huwa din da falaki da nasi. Wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam.
Tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum wa rahmatullah, malam shin ya dace a shi a dinga wa'azi a gidajen mutane ko akan hanya da makirfan, saboda mata masu shiga na banza, shigan da bai dace ba a musulunci?
To wa'azi babban ilimi ne, fanni ne mai zaman kansa. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana. Wa'azi dole sai an gama shi da hikima da kuma kyakkyawan wa'azin har ilau. Mutum ya dauki lasifika ya dinga bin mutane, saboda ya ga sun yi kuskure, yana musu tsawa, yana zama kuskure. Ya kamata, akwai wani littafi da ake kiransa kitabu da'awa, mu yi kokari mun same shi idan muna so mu yi wa'azi yanda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi da kuma malaman sunna. A tile sai mun gama da hikima. Babu laifi don mutum ya yi laifi, don mutum ya saba ma Allah, babu laifi don ka kira shi ka yi masa nasiha, domin nasiha haki ne akan kowa. Amma ita nasihan nan dole fa tana hade da hikima. Menene hikima din nan? To dole sai mun karanta littattafan sunna, mun ji irin salon hikimar da manzon Allah ya bi ta wajen wa'azinsa. Na'am.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Wai an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya daga hannayensa idan yana addu'a bayan sallah, to wani lokaci ne ya kamata mutum ya daga hannunsa in har haka ne?
Babu shakka a bayan sallah dai manzon Allah bai daga hannu, haka din ne. Kuma ba wai bayan sallah kadai ba, akwai wurare da dama waɗanda manzon Allah yakan yi addu'a bai ma daga hannu. Ita bayan sallah bai ma yin addu'an ya daga hannu. Kamar misali, in ka duba Ibanatul Ahkam juz'i na 4 shafi na 430 ya kawo misali da dawafi. Idan annabi yana dawafi yana addu'a bai daga hannu, idan annabi zai kwanta addu'o'in da yake yin nan baya daga hannu, illa dai qul huwa falaki nasi da yake hada hannayensa ya karanta a ciki ya shafa. Amma duka sauran addu'o'i da ake yi na lokacin bacci manzon Allah bai daga hannu. Lokacin da manzon Allah zai ci abinci yana addu'a baya daga hannu, haka lokacin da manzon Allah zai yi bude baki, in ya gama bude baki yakan yi addu'a baya daga hannu. Akwai lokuta da yawa da manzon Allah yakan yi addu'a baya daga hannu. Sannan kuma manzon Allah yakan daga hannu din idan yazo addu'a. Ka duba Fathul Bari a mujallar na 8 shafi na 41 ko Miskul Khitam shafi na 110 ko anan masallaci za mu yi addu'a in mun daga hannu ba mu saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma sallah bayan an gama mutum ya daga hannu yayi addu'a babu shakka wannan bai inganta daga manzon Allah ba. Mu ci gaba.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allah ya saka malamin da alkhairi, amin. Ita tambayar ta farko ita ce, akwai waɗansu mutane waɗanda in sun ga wasu masu sa dogon hijabi da niqabi da kuma safafinsu duk ɗayan maganganu daban da bai dace ba, sai suna cewa sa niqab da safat ra'ayi ce ba dole ba ne, har sun rinka cewa ai ko a harari an yi bayanin cewa dukkan jikin macar awa ne amma banda fuska tafuka, to yaya bayani yake?
Yaya bayani yake? Bayanin shi ne babu shakka an niqab babu laifi mace ta sa, amma babu ko shakka sanya niqabi ga mace ba tilas bane. Babu shakka sanya niqab ga mace an niqab ga mace ba tilas bane. Mu duba fatawar Ladinat Da'ima a mujallar na 17 shafi na 171. Haka kuma sa socks din ma, abinda aka so mace ta yi shine ta san hijabin ta ya ja kasa, ba ta saka socks ba. Amma in ta saka socks din, akwai malamai da suke ganin bai saba ma addini ba. In mun duba fatawar Lajina har ilau dai a mujallar na 17 shafi na 107 da fatawar Shar'iyya shafi na 741 zamu gani misalin malamai da suke nuna babu laifi don an yi haka. Kuma idan mutum yana bin addini bai waiwaye ya ga mai yabonsa da mai kushe mar, saboda yana yi ne domin Allah. Kuma duk wanda yake abinsa domin Allah don an aibanta shi bai ko damuwa a kai, saboda dama yardan Allah yake nema ba yardan mutum ba. Amma akan cewa tilas ne, addini ya tilasta mace ta sanya niqabi, wannan babu shi a addini.
Masha Allah, Allah ya saka wa malam alheri. Cibiyar addinin musulunci na Darul Islam wani ke shago mai nan ba Aisha shida Low Shopping Complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti Bauchi State Nigeria, ita ce jira muku wannan MP3. Ga lambar wayar mu ga masu bukatar neman mu akan lambar waya kamar haka: 0806030275. Ga nan mu a cikin harshen Turanci: 0806030275. Wassalamu alaikum warahmatullahi.